بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيوه الشاتقوس قوات الديار شكرتا dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara, wanda ya daidai da 22 ga watan daya shekara ta 2021 miladiyya. Za mu fara sharhin wannan littafi mai albarka, ko wannan manzuma, ko wannan matni na tuhfat al-atfal wal kilman, wanda yake bayani akan ilimi na tajwidi karkashin karatutukan da muke wanda suke karkashin makarantar mu Akademiyyat al-Ma'ali al-Alamiyya wadda take cikin garin Kaduna a Najeriya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma abinda za mu faɗa albarka, kuma ya sa ya zama ne karfafe gare shi, wanda kuma za mu kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana. Mun kade muna cewa za mu fara karatun wannan littafi, wato wannan manzuma na Tuhfatul Atfal, amma Allah subhanahu wata'ala bai ba mu iko ba sai yau, tunda dukkan al'amura da Allah subhanahu wata'ala suke. Wannan tsarin karatun za mu yi ƙoƙari mu yi bayanin hukunce-hukuncen tajwidi tare da alaƙar tashi wasu hukunce-hukuncen da abin da ya shafi firakoni da riwayoyi. Shi ya sa wato wannan jarsa ina fata a saurara da kyau. A wannan jarsa na tajwidin muka sanya masa suna Tajwidul Qira'at al-Ashr wa Tarbiyatul Al-Malakat al-Qira'iyya. Darasi ne na tajwidi yanda ake a bangare na wasu wurare a inda ya shafi bangarori na kulliyatul Qur'an. Wato za mu yi tajwidi ne amma tare da alaƙar tashi da hukunce-hukuncen sauran riwayoyin da ƙira'o'i. Ina fata ana tare da tunda yayin da muka bi ilimin tajwidi za mu ga ilimi ne wanda yake tsohon ilimi sosai, wanda yake tsohon ilimi ba wai sabo ba, wanda tunda aka saukar da Alƙur'ani mai girma an saukar da shi tare da ilimi na tajwidi, kamar yadda wasu malamai suke istinbati da kashin fara Allah subhanahu wata'ala waratilil qur'ani tartila, wato karanta alqur'ani kyakkyawan karantawa tare da tajwidinsa, har asarin da ake ruwaitowa duk dare malamin sun raunana shi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da ya fassara wannan aya yake cewa huwa tajwidul huruti wa ma'rifatu alwaqti wal qidad, ya arrafa tajwidi karkashin wannan aya. Wato waratilul qur'ani tartila, karanta qur'ani kyakkyawan karantawa da ziyarta shi da habbara shi to da tajwidin sa da kyautata karatunsa. Ali ibn Abi Talib yake cewa sannan tare da sanin alwaqf wal ibtida, har malamai suke cewa wannan yake nuna mana a muhimmancin alwaqf wal ibtida. Shi ya sa malamai suka yi rubuce-rubuce a kan wannan babi kawai na alwaqf wal ibtida. Akwai babban littafi wanda yake shahararre na al-Imam al-Hashimuni wanda ya akan alwaqf wal ibtida kawai, wanda mujalladi ne babba yake fitowa. Akwai ire-iren mu'assirun wanda suke rayuwa a wannan zamani, al-Imam al-Husayli rahimahullahu ta'ala yana da ma'arif al-ibtida shi ma akan alwaqf wal ibtida. Duk da wasu warkafin idan mutum ya yi su da gangan zai iya ja masa hatsari a musulincinsa, idan mutum ya yi warkafi da gangan ire-iren wasu warkafin misali ka ce wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, ta haka ma kana ce mutane kada ku yi imani da Allah wanda shi ubangiji, ta ga irin wannan warkafi a nan mutum ya tashi abu ne mai hatsari sosai. To sabida haka haka al-Imam al-Aini rahimahullah ta'ala a cikin littafin Umdatul Qari a lokacin da hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo sahihain sahih al-Bukhari da Muslim, da mala'ika Jibril yake zuwa kowace shekara yana karanta manzo Allah alqur'ani yana kara koya masa alqur'ani malaman ire-iren su imamu al-ayni da ibn hajar da sauransu suka ce ba wai annabi bai haddace alqur'ani bane duk shekara ana zuwa kara koyan masa da alqur'ani ya kara karanta masa domin iya karatunsa da makharijul huruf da sifat nasa da sani ina ya gamata ya tsaya ina ya gamata ya tashi kyauta da karatun azumi da nisa suka ce karkashin wannan hadisin wanda ya rubuta sahih al-bukhari da muslim za mu fahimci cewa lallai karatun alqur'ani da tajwidi wajibi ne fardu ayn wato wajibi ne ga kowane mutum ya karanta alqur'ani da tajwidi sa amma ilimin shine malamai suke cewa fardu kifaya ina fatawa to shi yasa hatta wanda suka yi rubuce-rubuce suka yi isharar wannan cewa alqur'ani ya an saukar da shi da qira'at nasa sannan ba kamar yadda annabi ya faɗa unzir alqur'an ala sab'ati ahruf tare da tajwidinsa har ibn al-jazari a cikin jazariya kamar yadda za mu gani inda ba me yake cewa wa fi dalilin khilaf sani da ya zo bayani kun ga wannan matsala ce wanda ya kawo littafi ne na tajwidi amma sai ya kawo cewa wannan kalmar hatta qurra'u sun yi sabani wajen ne karanta ta kun ga yake ishara ga shi matsala ce na tajwidi yake bayani amma tare da ishara zuwa ga su ma sauran qurra'un ya suka karanta kalmar a tajwidance ina fata an gane saboda haka mu ne yanzu muke tsammanin cewa tajwidi kamar ya keɓanta ne kawai da riwaya ta hafsu la ba haka ba ne saboda wasu yawanci waɗanda suka rubuta ne littattafai na tajwidi wanda suka shahara a nan kun ga sun rubuta ne a kan ne riwaya ta hafsu amma dukkan qira'at duka su ma tajwidin ɗaya ne an gane ko duka ma'ana ana karanta su da tajwidi sai bambance-bambancen wasu hukunce-hukunce shi ma na tajwidi ire-iren su na maddodi da su menene wasu wuri inda za mu gani idghami da ikhfa'i kamar yadda muke a riwaya sufi duka sun da ya wuce satin da ya gabata kun ga mun yi bayanin cewa sufi yana da tarin me ikhfa'i sai da aka samu mimin bayan da aka samu me babu mimin wanda suke ne wasai muka ce yana da karin ikhfa'i to kun ga a dukkan sauran qura'u su ma da tajwidi ake karanta riwayoyinsu ina fata ana tare da ku tayyib wannan littafi da zamu karanta na tuhfatul atfal ana babban kuskure sai a dinga ce ma littafin tuhfatul atfal kawai amma cikakken sunan littafi shine tuhfatul atfal wal ghilman wato taraba na yara kanana sannan da ghilman da kuma yara menene bambancin atfal da ghilman shi atfal karamin yaro wanda ke cikin ƙarshen balaga kamar daga shi haihuwarsa har zuwa shekara huɗu shekara biyar an gane shida wannan dukkan su ake kira atfal ghilman shi kuma wanda irin daga shekara takwas zuwa shekara sha ɗaya sha biyu yana dandane da balaga an gane ko shi yasa a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abdullah ibn Abbas ya gula inni u'allimuka kalimat ihfaz Allah yahfazuk ina fata an gane to sai bayan ghilman sai al-walad yake yake zuwa kun ga muna da tsifin sai muna atfal muna da ghilman sai muna da al-awlad kun ga har wanda ya balaga saurayi ma ana iya kiran shi ne alwala kuma shekaru na balaga malamai sun yi sabani ire-iren su al-imamu shafi'i da su hanabila suka ce daga shekara sha biyar yaro yake balaga saboda hadisin abdullahi ibn umar wanda ya zaci sahihin muslim da sunna lokacin da yake cewa an bijiro da ni zuwa yaƙi ina ɗan shekara sha hudu yaƙin uhud annabi bai yarda ba in je sai da shekara ta zagayo na kai shekara sha biyar sai annabi ya ce to yanzu za ka iya halartar yaƙi na khandaq to kun ga wannan yake nuna mana sun su imamu shafi'i da sun imamu ahmad bin hanbal da riwaya daga abu hanifa suka ce wannan yake nuna mana cewa annabi bai halarta musu zuwa yaƙi ba sai da yake shekaru na ne na balaga wato shine shekara sha biyar a wajen malikiya abin da ya fi shahara shine shekara sha takwas in dai ba alamomin sun ne ba sun bayyana ba da namiji shine yanar gashi ko mafarki, ita kuma mace ita ma gashi ko mafarki ko nono ko kuma al'ada. Ina fata an gane. Kuma halin shahid na wannan gabaki daya littafin nan a Sheikh Suleiman al-Janzuri ya rubuta shi ne ga ƙananan yara wanda ba su wuce shekara daga haihuwar yaro a har zuwa shekara 11-12. Amma yanzu a babban mamaki za ka iya ganin mutum ma ya kai shekarun balaga amma bai haddasa littafin nan wanda sun ta zaba. Kun ga wannan yake nuna mana ilimi ya ne ya samu rauni. Tun da kun ga wannan ya rubuta shi ga 'yan ƙananan yara wai kafin su kai matsayi na ne na balaga kenan su san ciwon kansu. Ina fata ana tare da ni. To taraba shi ne tuhfa na ƙananan yara shi ne ma'anar sunan wannan littafi. To tarihin wanda ya rubuta wannan littafin za mu fara da tarihin idan muka yi magana a kan tarihinsa sannan bayan haka sai mu yi bayani a kan ita kanta tufa sannan sai mu yi ishara bayan tufa wasu littattafai da aka rubuta ɓangare na mai na tajwidi mai ishara zuwa gare su. Wannan littafi yana da muhimmanci sosai littafin tuhfatul atfal. Shi yasa hatta a ma'ahid na qira'at da kulliyatul qira'at za ka ga ana farawa da wannan littafi. Kuma haƙiƙa mutum da yanda ya kai tumbaza inda ya karanta wannan littafin zai karo da shi. Musamman idan an koyar da shi yanda ya cancanta. Sannan ana muƙaranan hukunce-hukuncen da sauran qira'o'i da riwayoyi mai suka ce. Ilimi ne mai tsabagen mai yawa sosai a ciki. Duk da littafin baitocin ba su wuce 61 ba. Ina fata ana tare da ni ko? To shi yasa kada a raina littafin. Faraba ce na yara wanda take mai muhimmanci sosai. Shi wannan mawallafin littafin nan cikakken sunansa Suleiman ibn Hussein. Farko ne wannan littafin na karanta shi wajen wasu malamai na nima kamar yadda yanzu nake koyar da ku. Sannan bayan da na karanta suka man sharhin suka man bayani sai suka man ijazar littafin har zuwa ga mawallafin littafin. Kuma haka ake son ɓangaren ilimi mutum ya dinga ƙoƙari yana da zancen malamai ba wai ya je ya samu kasar yana ci duk bala'in da muka shiga ciki yanzu na karancin fahimtar nusus da karancin fahimtar ilimi duk abin da ya janyo ke. Karɓar ilimi daga kafe ko kuma mutum idan ya ga iya larabci sai ya je ya dinga karanta littafi da kansa. To kaga dole za a dinga samun matsala wajen fahimta. Shi ne ai wani magabaci yake cewa man nala al-uluma biduni shaykhin yadilla an as-sirat al-mustaqim wa taltabis al-uluma alayhi hatta yakuna adalla min yawm al-hakim tasaddaqa bil banati ala ar-rijali yuridu bi dhalika jannati an-na'im. Kuma yawm al-hakim ya koyi karatu shi ma farko yanda ake hikayen cewa da kansa sai ya zo ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma tabun aradun qata amaluhu illa min salati. Idan mutum ya mutu duka ayyukan sun yanke sai abubuwa guda uku. Ilimi wanda ya koya ya koyar da shi ana amfanuwa da shi ko yaro salihu wanda ya bari idan ya tarbiyyatar da shi akan addini yana mai addu'a ko kuma na uku shine sadaka wanda ya mai gudana ire-iren su masallatai da asibiti da sauransu. To sai shi Tomar Hakimi ya koyi karatu da kansa farko sai ya ce jariya a nan shine ana nufin baiwa yarinya idan mutum ya yanta baiwa ya bayar da ita sadaka kai afwan idan ya ba da baiwa sadaka ko ya bayar da ita sadaka ko yarinya to ko ya mutu za a dinga kawo mai dana sai jariya ne ya fasa ta abi a baiwa wato ya mutu yarinya. To kun ga wannan abin da janyo ne saboda da ya koyi karatu da kansa da shi kaman malami ne zai fadakar da shi. Haka Imam Hamza Az-Zuyaji yanda wasu suke rawaito a farko da ya karbi ya fara karatu Al-Qur'ani da kokarin kansa larai da fi sai ya haddace shi da lazai da fi musabi raka wala su yaman ilmi na Al-Qur'ani mai girma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa innaka latulqa al-Qur'an min ladun hakimin alim za a laqana maka Al-Qur'ani a koyan ma da shi daga Allah wanda yake mai ilmi masani mai hikima kuma. To kun ga ina annabi mala'ika Jibril yana zuwa duk shekara ya koyar da shi ina ga wani annabi kuma kun ga dole sai mutun ya samu ne ya samu malami sannan akwai wani abu da yake son ishara akai a wannan zamani yanzu a an samu wasa'il na tawasu ire-iren su WhatsApp da su Telegram su Facebook da Instagram da su menene wasu dalibai suna iktifa'i da karatu a waɗannan social media an gane ko wani ma ɗalibin kawai zai samu social media ya mai da su ne malaman sa da su Google check Google an gane ko kawai in bincike gare shi sai ya shiga Google kawai ya bincike muhadara gare shi kawai ya shiga ya bincike kaga wannan wata fitina ce wadda ta Allah ya zarce wannan zamani da shi saboda haka waɗannan social media ɗin su wasa'ilin tawasul ba malamai ba ne ko da a ce ana karatu ɗin abraha a ɓangaren ta ɗin ta abinda ya shafi WhatsApp da sauransu za ka iya isti'ana da su amma ba za ka mai da su ne ba matsayin malamai ba abin ban mamaki har alƙur'ani yanzu kira'a za a ga wasu kawai suna iftifa'i da wannan ya kira wani malami yana karatu ta WhatsApp ko ta Telegram ko ta Facebook sai ya izo biyo shi yana yi wani wata sa'a ma ya ma karanta rubuci cikakke malamin bai ji ba da kyau musamman irin Najeriya wanda babu net mai kyau to annabi wanda shi ne khairul bariya amma ana zuwa mai daga sararin samaniya har zuwa wurinsa a koya mai alƙur'ani sai kuma yanzu zaka ce kawai ta mai da wasu shi ne abin da na kira kai tarihin karatu kaga dole abin da samun matsala sai ka ga karatun babu albarka babu ƙwarewa babu sanin kiman abin babu abin da kalazumtan malami akwai darussa masu yawa ba wai ilimi ba kawai yanzu misali kuna muna fara karatu na ce a yi shiru a natsu in da ba gaban ido na kuke ba fa wani zai iya zuwa ma yana karatun yana ma kallon TV ma kila inda malamin ba ganin shi yake ba ko ba haka ba ko yana karatun ma yaro ne a jikinsa ma yana shagalta da yaro ko yana karatun yana cin abinci ko yana shan ruwa kana ga in gaban malami ne zaka yi wannan ba zai taɓa zuwa ba dole za a ƙara da tarbiyya da ladabi wallahi akwai wasu malamai namu mu muna zuwa wurinsu ba wai bikin da ba kawai domin tarbiyyarsu saboda wasu kun ki kalle su sai su sana ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ga cewa ka tuna da hadisin annabi alqur'ani ne yamshi ala wajhil ard so da wannan ne nake son ƙara janyo hankalin ku waɗannan su WhatsApp ɗin hatta su ibn al-jazari taduwa mun jidul muqri'in da ya rubuta da sauransu duka ilimin alqur'ani asluhu bitalaqqi mushafatan baki da baki akwai wasu wasa'a akwai wasu masail a bangare na qur'ani ba zai taɓa yiwuwa ka ce abral WhatsApp ta WhatsApp ko ta Telegram ko ta abin nan wake za ka iya suna shirme mutum zai ire-iren su Ishmani su Rome wanda Rome har na kusa da kai ma ba a so ma ya ji abin sosai ma ina ga nesa da kai to ina ga wani yana bangon duniya ta kunni wai zai za ka ce za ka karanta wannan abin kuma ya ji shi da kyau ina fata an gane to saboda haka wannan wasa'ilin tawasul suna da advantage din suna da disadvantage da a iya isti'ana da su a wajen wasu abubuwa amma kada mutum ya mai da su ne umda na koyon karatunsu ban da dama daga cikin malaman wallahi mun haɗu da su har Sheikh Ahmad Isa al-Masrawi Sheikh Umum al-Makari al-Masriya sabiqan dan Misra wanda shine shugaban makaranta na Misra ko za a iya cewa na sassa da dama na haɗu da shi a Sudan sun zo alƙalancin musabaka muka je muka karanta masa abin da ya sawwaka na alƙur'ani sai muka nemi izini muka ce za mu iya ci gaba ta ɓangaren ta waya sai ya ce ina kalman da ya fito ya ce man ya ce shi baya koyarwa ta ɓangaren waya da yadda da shi ba so da dama daga cikin malamanmu manyan malamai mun haɗu da su na duniya ta ɓangaren ilimin nan wallahi sun ce la yudri'una abra wasa'il tawasul amma yanzu kawai mutum ya mai da wannan shi ne malami akwai matsala a wannan ina fata ana tare da to saboda haka a wannan faɗakarwa ne wanda ke muhimmanci ban ce kada a dinga isti'ana da su ba amma kada ya kasance su ne umda wato ginshiki ko babban malamin mutum idan ba haka mutum zai zama kamar tauman haki wadih ko wannan malami cikakken sunansa da tarihinsa shine Sulaiman ibn Hussein ibn Muhammad ibn Shalal Al-Jamzuri. Jamzur shi Suleiman dan Hussein dan Muhammad dan Sharabi Al-Jamzur wannan misra ne zuwa ga garin su wanda take cikin Misra. An gane ko gari ne a cikin Misra wanda Ash-Shafi'i al-Madhhab shi kuma dan mazhab Ash-Shafi'iyya ne wato yana bin mazhaba ta al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ai kashi shekara ta 1160 wani abu haka wasu malamai suke cewa ba sa kididdigewa sai su ce 60 ne da wani abu amma cikin binciken da nayi akwai waɗanda suke cewa 69 wasu kuma ba sa faɗa sai dai su ce 60 da wani abu in an gane ko malaman da ya karatu wurinsu ya yi karatu wajen malamai da dama sannan daga cikin shahararru wanda ya karatu wurinsu akwai Nuruddin Ali ibn Umar ibn Ahmad al-Mihi al-Mihi wanda ya ce an shaykhina al-Mihi lil kamal mi-mi-mi-hi da kasra ɗin mimu shi ya fi shahara akwai wasu nuska da za ku ga ana sa mai hi da fatha amma abin da ya fi shahara wajen malamai shi ne mihi da kasra kamar yadda za mu zo mu yi bayanin ta haqiqat wanda suka fi dacewa ga ɗalibi ya karanta na wannan littafi na Tuhfatul Atfal an gane ko da kasra shi ya fi dacewa wannan yana ɗaya daga cikin manyan malamansa abin da ya sa ake dangana shi zuwa ga mihi gari ne almihu wanda ita ma tana cikin ina tana cikin Misra an gane ko wannan Sheikh Suleiman bin Hussein ibn bin Muhammad al-Jamzuri yana da littafai da ya rubuta da dama da yawa daga ciki akwai wannan littafi ne albarka wanda yake gaban mu wato Tuhfatul Atfal wal Zilman manzuma ce da ake manzuma wato baitoci ne ya rubuta sannan bayan ya rubuta wannan littafin sai ya rubuta sharhinta da mata sharhi wannan shine sharhin da kuka ga gashi nan na zo da shi wato Fathul Atfal sharh Tuhfatul Atfal wal Zilman wannan bayan ya rubuta manzuman baitoci 61 sai ya mata sharhi ya mata sharhi sai ya sanya mata suna a Fathul Atfal to kun ga wannan zan ce muku cikin sharhin da ya gamata mutum ya karanta shine Fathul Atfal saboda Larabawa suna cewa sahibul bayt adra biman fiha wato wanda yake gida nasa ne kamar yanzu kai ne take da gida kaga gidanka kai ka san menene yake ciki to kaga shi da ya rubuta littafin sa ya sharhi shi ya san menene ya kunsa ke da wani sa sannan bayan Fathul Atfal sharhin wato wannan matnin yana da wani littafi Nazmu Kanzil Ma'ani Nazmu Kanzil Al-Ma'ani bi tahrir Hifz Al-Ma'ani akan tahrirat na Shatibiyya Hifz Al-Ma'ani ita ce matni ta Shatibiyya kamar yadda Imam Shatibi ya ce wa sammaituha Hifz Al-Amani tayammunan wa wajha tahani fahlihi mutaqaddira ko mutaqabbala وناديت اللهم يا خير السامعين أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أدري بدور فأخبرا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا إنا فتواضح تكون وأنا بيتوتيني مصدائي حرزا أمينا وأمنا للأمين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا وحرز الأمان وانا وانا إلميني وانا أكي كلا شنا تحريرات وانا ننقب إن شاء الله تعالى ذا مصنير التفيء أكذ الشيما أكوي عمدة العرفان أكوي تحريراتنا فتح القدير لذي ثورا سلي أكوينا سبع أكوينا عشر أكوينا عشر الصبرة دما لم يسكروا ربوتا ذا مزوم إلميني من زمن كذسا إلمينا تحريراتنا قنقرا قراءات إنا فاتواضي سبيلاتا القرآن كوجيني wanda baharullah sahila da amma yanzu abin da yake damu yake damun da yake damuwan dalibai da mutun ya dan haddace alqur'ani zallan hadda alqur'ani shikenan kansa ya girma ya kaman ya zama wani ibnu taymiya na lokacin sa ko ya zama wani allama ko ya zama wani babban malami wanda babu kamar sa kaga wannan babban matsala wanda a bangare na ilimi magabata idan mutun ya haddace alqur'ani a bangaren ilimi ya samu kaso mai girma suna itibarin wannan kamar ya iya ne koyan harufa na alif ba unta unta kaga yayin da zaka fara karatu in ka zaka fara da ni da alif da ba unta unta ko to shi ma haka bangare na ilimi ma'ana abin da zaka fara da shi shine hadda alqur'ani to amma yanzu da mutum ya haddace yani sai da shi ke nan kanshi ya abin bayan bai san cewa wannan harufa ne ya haddace akwai kalubale a gaban sa akwai ismomi da dama wanda ke abin sheta za a ga wasu suna caccakan mahaddacin alqur'ani musamman ire-iren su Najeriya ko ba haka ba da mutum ya haddace alqur'ani musamman ila ya je musabaqa yayi na dai a state ko yayi na dai a Najeriya ko ya je ta duniya shikenan idan ya dawo mutum ma zai haɗu da shi ko sallama ba zai yi wani ma zai iya taka shi ma ya wuce ma an gane ku kaga wannan abu ne kai wallahi wasu abubuwa da su akwai ban mama da alamomin tashi alkiyama ne ina fata wato to kuma ita wannan asali musabaka ana shirya ta ma domin nishaɗi a nishaɗa ɗalibai yadda mutum zai ƙara dage dantse wajen koyon karatu da amma wannan Najeriya an mai da ita wani abin nan wanda mutum yana zuwa na ɗaya shi kenan dili mama anguwansu ya dinga cewa ba su iya karatu ba ke wani zai fidda ainun wani zai fidda ha'un zadun ɗinsa da kusure menene ko ba haka ba yanzu nan anguwanmu akwai wani masallaci kusa da mu rikicin da ake kenan a kan limami ana cewa bai iya karatu ba abu ta ce ta kawo har an je ina police station har wasu sun ce in ma dai zai na limanci ko kuma za su fitar da shi su kashe shi ko su yi kirnashin kusa da shi da ƴaƴansa nan kusa da mu kaga wannan abu al'ajabi kuma ma wanda suke wannan magana abin ban mamaki wasu daga cikinsu ma ko fatiya ba su iya karatu da kyau amma suka rubuta zungureriyar takarda suka yi fotokofi ɗinta suka tura ma kwamitin masallaci sannan suka rubuta wannan takarda a masallaci ko ina suka rubuta har da sunayensu ma wanda wasu za su fitar da shi ko kuma su abin nan kaga wannan bid'a tikintinu ne wanda Allah ya darace wannan zamanin da shi a wasu mazhabobi ma suna ganin idan aka samu wanda ya fi kowa iya karatu alqur'ani aka samu wanda ya fi shi ilimi na fiqhu a wajen sallah wanda ya fi ma ilimi na fiqhu da ilimin addini shi za a gabatar a sallah ba shi ma karatu to saboda haka ya san waya ga mata mafarki wannan littafi na gaba da ya wallafa Al-Fathur Rahman bi sharh Kanz al-Ma'ani wanda yayi ma wannan manzuma ta sa sharh sannan bayan haka ya rubuta littafi Jami' al-Musarra fi shawahid ash-Shatibiyyah wa ad-Durra littafi na biyar kenan sannan yana da wata manzuma da ya rubuta a riwaya akan riwaya ta me tawarshi wadannan littafai gabaki daya wannan malami ya rubuta su kuma ana amfanuwa da su sannan daga cikin dalibansa manya-manya akwai Abu Lufa Nassir wanda aka sani da Nassir sannan akwai ɗan malaminsa wancan mai hiyi ɗin da kasara ɗin ne an gane ko shi ɗan malamin nasa mai hiyi ɗin yana da yaro wanda yake shi ne Muhammad bin Nuruddin Ali bin Umar al-Mihi shi ya sa a fage na ɓangare idan wani ya zo ce ma mihi sai ka ce masa wani mihi shin babban ko karami yawa Muhammad ko Nuruddin Ali bin Umar ina fata an gane kamar Juraisi yayin da kake karanta sanadi na alqur'ani ijaza za ka ga akwai Juraisi as-Saghir akwai Kabir to dole sai mutum ya bambance ma to waɗannan sanin da qa'ibul umur din suna da muhimmanci sosai a bangare na me na ilimi ya rasu wannan malami shekara ta 1200 an yi saɓani wajen rasuwarsa wasu abinda suke tsayawa kawai suna cewa Alsan yana raye a duniya a shekara ta 1917. Wasu malamai da suka yi wallafe-wallafe inda suke tsayawa ke cewa an samu labari yana duniya har zuwa wannan shekara. Ina fata wazo. Wasu kuma suna cewa an kwakwalo asalin shekaran da ya rasu. Ya rasu ne a shekara ta 1208. Zancen farko ke 1208. Wasu kuma suka ce wani malami dan Kuwait wanda ya yi jahili kwanaki yake cewa ƙarshen abin da ya kwakwalo a kan rasuwar Sheikh Suleiman Janzuri shine shekara ta 1227. Kun ga imadi 1208 ko kuma 1227. Ina fata ana tare da ni. Shine wannan babban rasuwar wannan babban malami. Kun ga idan muka lura za mu ga yanzu shekaransa nawa kenan da rasuwa. Yanzu muna shi 1442. Sai ka cire 1227 misali. Shekara nawa zai babu? Ya kai shekara 200? Ha? 200 da nawa? A 1227. Idan cikin 1442 a cire 1227 ya bada abinda ya rage shekara 215. To kun ga wannan shine yanzu rasuwan wannan malami kenan mai wannan littafi. To shi yasa wasu malamai idan muka lura za mu ga cewa tsakaninsa da ire-iren su Usman bin Fodi babban malami wanda ya rayu a nan Najeriya can wuraren Sokoto wanda kowa ya san wa Usman bin Fodi. Kun ga tsakanin rasuwansa da ire-iren su tazaran babu yawa. Shi yasa suke cewa ma biyar shekara 20 ko 10 ko ma bai kai ba. An gane ko yanayin da ya danganta da tarihi din da muka kirin jayarwa a kan rasuwar shi Sheikh Suleiman Al-Janzuri. To kun ga dai misali sun yi lokaci ɗaya ke. Ina fata kowa sai ko an gane. Ba kai. To saboda haka wannan malami wannan shine kaɗan daga cikin tarihinsa. Da wannan littafi da ya rubuta Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal littafi ne wanda ta kunshi tajwidi kamar yadda muka yi bayani. Wanda baitocinta gabaki ɗaya 61 ne. Guda biyar ɗin farko ya yi bayani ne akan muqaddima da abinda littafin ya kunsa. Sai huɗun ƙarshe su kuma khatima ne. Wato bayani akan ƙarashen littafi. Baitocin da suke tsakiya a cikin 61 idan muka cire 5 na muqaddima da 4 na khatima kun ga 9 kenan nawa zai ragu? 52. To baitoci 52 ɗin nan su ne suke bayani akan ilimi na tajwidi. Zanzan wato zunzurutun ilimi. Sannan wannan littafin ya yi kwantenin ko ya ƙunshi babubbuka guda 8. Ko fasli guda nawa? Guda 8 na ilimi na tajwidi. Akwai babbuka da yayi bayani akan su na tajwidi wanda za mu yi bayani akan su a littafi na gaba insha Allah ta'ala. Wato ire-iren su babu masalijul huruf da babu tasdim wa tarqiq da sifatul huruf da sauransu. Ina fata ana tare da ni ko? Malamai sun yi wallafe-wallafe da dama a kan abin da ya shafi ilimi na tajwidi. Bayan Tuhfatul Atfal akwai littafi wanda yake wanda wasu ma sun rigaye Tuhfatul Atfal wanda kuma suke littattafai ne masu muhimmanci sosai wanda ya gamata ɗaliban ilimi su mallake su. An gane ko? Kuma su karanta su. Za mu ishara zuwa gare su kafin mu shiga ne a asalin wato littafi. Kaɗan daga cikin waɗannan littattafai wanda aka rubuta bangaren tajwidi. Akwai manzuma ta farko wanda wasu malamai suna ganin ita ce manzuman da aka fara rubuta ta a buge, manzuma haka wato waƙe, ita ce ra'iyata al-Imam al-Khaqani, ra'iyata al-Imam al-Khaqani wanda yake ya rasu shekara ta 325 kun ga wato tsakanin shi da sahabbai da wuce shekara 200 ba da wani abu kenan. Ina fata an gane. Sai manzuma ta biyu, ina gabatar ne. Wannan manzuma ta farko ta arraƙiya ta al-Imam al-Khaqani, ana cikin manzuma da na karanta ta ita ma gaban malamai daga farkonta har zuwa ƙarshe. An gane ko? Sai manzuma ta biyu, Nuniyatu Sakhawiyya, an gane ko? Wanda ita ma idan ta ma ya ba mu nan gaba za mu karanta ta insha Allah ta'ala. Nuniya ce mai muhimmanci sosai, Nuniyatu Sakhawi, wanda shi ya rasu shekara ta 643, tana da muhimmanci a ɓangaren tajwidi. Kuma wannan manzuma na karanta ta, ina da sanadi a kan ta, ijazar ta, ita ma insha Allah idan dama ya ba mu za mu karanta ta insha Allah. Manzuma ta uku ita ce al-muqaddima fi ma yajibu ala qari' al-Qur'ani an ya'lamahu lil-Imam muharrir at-tajwid wal-qira'at Muhammad ibn al-Jazari, wanda aka sani da al-Jazariyya, wanda shi ya rasu shekara ta 833. Ita ma tana cikin littattafan da na karanta gaban malami daga farkon ta ita ma har ƙarshen ta wajen malamai uku na karanta wannan manzuma, ita ma insha Allah ta'ala za mu karanta ta. Manzuma ta hudu, ita ce manzumatu Salsabil Shafi. Gida a jeri kafin Salsabil Shafi ana kawo Tuhfatul Atfal wanda muka fara ta yau, ita ce manzuma ta hudu a jerin manzumai kenan wanda mun yi bayani a kanta, wanda ita ma na muku bayani cewa insha Allah ta'ala in dai kuka gama kuka haddace to za a ba ku ijaza a kanta bi iznillahi ta'ala. Sai manzuma ta biyar, ita ce manzumatu As-Salsabil Ash-Shafi, ita kuma ta Ash-Shaykh Uthman bin Suleiman Murad, wanda ya rasu shekara ta 1382, ita ma ta yi bayani, kyakkyawan bayani sosai akan ilimi na tajwidi. Ita ma wannan tana cikin manzumai da na karanta ta gaban malami, ita ma daga farko har ƙarshe, wanda insha Allah ta'ala ita ma za mu yi ta biiznillahi ta'ala. Sai ta shida, ita ce manzumatu At-Tuhfatu Samannudiyya fi tajwidil kalimatil al-Qur'aniyya na Ash-Shaykh Ibrahim ibn Ali Shahasata As-Samannudi, an gane ko? Wanda ya rasu wannan shekara ta 1429, an gane ko? Malamai suke cewa wannan manzuma na Al-Imam As-Samannudi ita ce ƙarshen littafin da ya rubuta, an gane ko? Ita ma tana cikin manzumai da na karanta a gaban malamai, wanda ita ma za mu yi ta insha Allah ta'ala. Sai ta nawa kenan yanzu? Bakwai, manzumatu La'ali al-Bayan fi tajwid al-Qur'an li Sheikh Ibrahim ibn Ali Shahadat as-Samannudi, shi ma wannan na Sheikh Ibrahim as-Samannudi din ne, an gane ko? Malamai na'am. Na bakwai, manzumatu La'ali al-Bayan fi tajwid al-Qur'an na Sheikh Ibrahim as-Samannudi, shi bai daɗe rayuwa ba wannan kamar yadda muka yi bayani. Ita kuma wannan ana cewa ita ce manzuman da ya rubuta ta farko a kan ilimi na tajwidi, ita ma tana cikin manzumai da na karanta, wanda ita ma za mu yi karatunta. Kun ga akwai aiki fa a gabanmu, gashi mu muna ta farko yanzu. a gane ko sai ta takwas a manzumatul mufti fi ilmi at-tajwid li shaykh ahmad bin ahmad bin badruddin bin ibrahim at-tibi an ci san ita da manzumatul tibi shi kuma ya rasu shekara ta 979 a ita ma tana da muhimmanci ita ma tana cikin manzumai da na karanta a gaban malamai na wanda insha Allah ta'ala za mu yi ita ma da ku sai ta tara ita ce risalatun fil waqfi ala kalla wa bala wannan kalla kawai a cikin alqur'ani da bala an rubuta manzumai a kan su kamar yadda a tasmi'i nake muku ishara khairan su bala man kasaba sayya sai ce muku za ku iya tsaya akan kalmar bala an gane ko so za mu zo mu yi bayani menene hikiman da yasa suka aka ce haka ira su bala man aslama wajha ira su bala in tasbiru wa tattaqu yatukum min fawrihim hada to akan waqafi kawai akan kalmar kalla da bala ake rubutu akan su wanda mai manzuman nan shine malaminmu al-Sheikh Ali bin Muhammad Tawfiq al-Nahhas wanda har na bar Sudan dan Misra ne amma har na bar Sudan na san yana raye ban san shekara ɗaya da wani abin nan ba wanda na karanta wannan manzuma shi ma gaban malami wanda yayi a wurin sa an gane ko kuma ya man ijazar sa sannan wannan malamin nayi karatun warshul asbahani a hannunsa warsh tariqul al-asbahani kamar yadda kuka sani akwai tariqul azraq akwai tariqul asbahani kuma ya man ijazar sannan akwai manzuma ta goma ita bahjatul luhar an gane manzumatu bahjatul luhar ita kuma wannan tana magana ne fi bimal hafs min rawatil al-huffaz للشيخ إبراهيم ابن علي السمنولي دي يتوانا تنا بياني دي عكام وكلتوز كنتان قصر المنفصل قصر المنفصل نا رواية حفص جوان دي زي كراتو دا قصر المنفصل شيطا يا عندو كي كراتو دا قصر المنفصل تشكين كو سيئن تي مواني دولة سيحدد شوانا منظومة عنقاني كو كو منظومة تولير المنيسي توانا إتما تنا تشكين منظومي دانا كارلتا gaban malamai na wanda ita ma za mu yi da ku insha Allah ta'ala littafi na 11 manzuma na 11 ita ce manzuma ta qasrul munfasil na Sheikh Amir Sayyid Usman wanda yake da shi ne ra'isul maqari' al-musriyya wanda yayi zamani a lokaci daya da shi da al-Sheikh Ahmad al-Zayyad sannan da al-Sheikh Ibrahim al-Samannuri din wannan Sheikh Amir Sayyid Usman a wurinsa ne Sheikh al-Husari ya yi karatu wurinsa kuma ya san al-Husari ko to wannan shi ne malaminsa yana cikin malamansa shi Sheikh Ali Sayyid Usman yana da littafai da dama yana akwai Fathul Qadir na tahrirat nasa na tayyiba wanda akwai littafi na Imam al-Mutawalli da yayi akan tahrirat tayyibatul nashi sai su ukun nan الشيخ ابراهيم السمنوري ده الشيخ عامر سير عثمان ده الشيخ عمرو الزياد سي سكا سو اكو سكا ماي ده شي واقا ده سكا ماي ده شي واقا سي شي الشيخ عامر سير عثمان يزو يي شرحن سا سي يسنى مسا فتح القدير القدير انا فاتا ان غاني اكنت حديراتنا طيبه المشي فن شي ده كما معلم الشيخ عبد الباسط wanda kowa ya san shi makaranta alquran sannan a nan Najeriya akwai wani babban malami wanda ya yi karatu wurinsa shi ne al-Sheikh Ibrahim Sharif Saliya wanda aka fi sani da mufti an gane ko ɗan Barno an gane malamin hadisi ai bayan malamin hadisi yana da nasibi sosai a ɓangare na alƙur'ani da ƙira'a alƙur'ani ya yi a wurinsa ya karanta wani ɓangare na alƙur'ani a wurin shi wannan Sheikh Ali Sayyid Usman sannan bayan haka kuma Sheikh Ibrahim Sharif Saleh kuma ya ƙara yi a wurin Husari kuma ina fata an gane to saboda haka yana da asani da aliya wannan haƙiƙa bal a wajen Najeriya mafi yawancin ɗalibai na ilimi musamman na halkat na zauri wanda musamman wanda suke itimami da asami idan kike ta mafi yawanci wanda za su fara tambayan ka a Najeriya shine wa Sheikh Ibrahim Sharif Sani. Mafi yawanci ni dai wanda na haɗu da su ƴan ƙasar Yemen, ƴan ƙasar Asiya da su Misra da sauransu, an gane ko na haɗu da ɗalibai da dama wanda suke fara tambaya na da shi tambaya na akan su shine Sheikh Ibrahim Sharif Sani. Sabida gaskiya yana da asani da aliya sosai a ɓangaren mai ɓangare na mimbabin insaf, a ɓangare na mai na qira'at da kuma ɓangare na hadisi. Ina fata wazi akwai wani babban malaminmu na hadisi kuma sanannen malami ne a duniya na ilimi na hadisi, shi ne Sheikh Musa'ad al-Bashir, ɗan ƙasar Sudan ne amma ya yi karatu a ƙasashe da dama kuma ya koyar a ƙasashe da dama, ya koyar ya yi karatu ya koyar kuma a Madina da Makka tsawon shekara 10 ko kusan ma za a iya cewa aƙalla zai kai shekara 15 abin da ya saba. Dattijo ne tunda yanzu ya kurari shekara 80 da a raye shi Sheikh Musa Akka. Sannan haka ya yi karatu a Misra Fiqhul Maliki, ya karanta shi a can. Haka ya yi karatu a ya koyar a ire-iren su Kuwait da su Maghrib da sauransu. A sassa da dama na duniya suna zuwa karatu wurinsa a ƙasar Sudan. Har su Wahid bin Abdulsalam Bali, ɗan Misra duka ina Sudan sun zo wurin wannan Sheikh Musa ɗin sun yi karatu. Har ire-iren su Hamid al-Akram al-Bukhari, wanda yana cikin wanda na karanta tufa a hannunsa. Wannan malami ne a harami na Madina, yana da koyar da qira'at da hadisi. Ya yi karatu wajen Sheikh Musa'ad ɗin nan, sannan ya yi karatu kuma wajen Sheikh Ibrahim Sharif Sani, shi wannan Sheikh Hamid al-Akram ɗin. An kai ya so shi a Sudan, ya zo ya mana daurori da dama, ire-iren su tofa ɗin nan da su Shatibiyya da su ire-iren su hadda Muwatta na Imamu Malik bin Anas riwayatu Yahya da su Shama'il al-Muhammadiyya, duka ya mana daurorin su duka khatma kamila. Ina fata an gane ko. Saboda haka wannan malamin babban malami ne Sheikh Amir Sayyid Usman. Sai risala ta 12 wadda yake ita ma akan qasr al-munfasil min tariq at-tayyiba, ita ce ta Usman bin Suleiman Murad, wanda ya rasu shekara ta 1382, wanda ita ma wannan tana cikin manzumai da na karanta. Insha Allah mun yi sanin koya muku su, insha Allah mun yi su tare da ku. Sai manzuma ta ƙarshe ita ce fa'idun al-muhaddaba fi bayani kulfi hafs min tariq at-tayyiba li Sheikh Ali bin Muhammad ad-Dabba, wannan babban malami ne wanda malamin su Abdul Aziz Yunus Ibne da su Sheikh Ayman Suwaid ma'asirun da dai sauransu, wanda sananne ne a gare ku, yana da sharhi ire-iren su Durra da risala akan harfu ad-dad da dai sauransu, an gane ko Bahdatul Mardiyya sharhin da ya yi Durra. Ya rasu shekara ta 1380, ita ma tana cikin manzumai da na karanta. Wannan manzumin gabaki ɗayansu insha Allah ta'ala, kamar yadda na yi su gaban malami, haka nake so insha Allah in koya muku su gabaki ɗayansu insha Allah ta'ala. Ina fatawa dai ko wannan shi ne burinmu. Sannan daga cikin wasu littafai masu kyau wanda ya kamata za a iya karanta su a ɓangare na tajwidi, akwai Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalam al-Bari na Sheikh Abdul Fatah al-Marsafi al-Ajami, wanda Sheikh Abdul Fatah Sayyid al-Ajami, wanda wannan littafin ya kai shafi 900 da wani abu, shafi nawa kusan 900 da wani 1000 wato ba su kanki. Wannan ma'asir ne bai rade da rasuwa ba, wanda ana iya tibarin wannan littafin daga cikin masadir masu muhimmanci, saboda masail da ake sabani duka yayi kokarin tahrir nasu, yayi kokarin me a tahrir nasu da tahqiqin masail sosai. Malaman mu suna mana wasifi sosai da karanta wannan littafi, ina fatawa ne saboda a gaskiya da tafar da suka wasu a ire-iren nan kasashen akwai kurakurai a cikin su na tajwidi, akwai me kurakurai na tajwidi sosai, ire-iren su Hidayat al-Mustafid da su Kitabut Tajwid, wannan duka akwai kurakurai a gaskiya da dama a cikinsu. Sannan akwai wasu masail suna hafurtansu sai su yi kwatan ɗinsu su ce haka ne kawai, wanda kuma an yi saɓani a kansu. Ire-iren su yanzu Iqlabi da za mu zo da matsala ta Ifa'ush-Shafi, furja da adamul furja, kun ga wannan duka masail ne wanda aka yi ne sabani a kansu ina fata wazi to wannan dan kenan akan abin da ya shafi wato mabudi ko muqaddima na karatun wannan littafi to saboda kullun da muke cewa za mu fara muka ce yau da ya kamata koya zai mu dan taba mu yi muqaddima to kun ga dalilin da ku wannan tarihi na malamin nan shine yayin da za ka karanta littafin mutum idan ka san shi wane zai kara ma himma da dagiya da kokari wajen karanta abin da ya rubuta haka kuma dalilin da yasa na muku ishara zuwa ga wasu littattafai na tajwidi shine kusan cewa shi ma ilimi na tajwidi ilimi wanda yake kogi ne shi ma yana da fadi sosai sosai in maka na wani malami wata ran ya zo ziyara Sudan Dr. Muhammadu Sani rijiyar ne wata ran ya zo sun zo mu'tamar a Sudan sai muka ana tattaunawa tafiyar ta'arufi jalsa ta'arufiya to sai abin na fira ya zo a kan bangare na qira'a da tajwidi sai yake ce man ya ce shi lokacin sai muna sharhin shatibiya sai ya ce to shawaran da zai ba mu ko zai ba ni daliban da nake masa wannan sharhi na shatibiya idan suka gama kuma ya gamata su yi shi a aikace muhallin shahar sai yake ce man shi bai taba ganin ilimi mai wahala irin ilimi na ne ba na tajwidi yake cewa yana ɗalibi a jami'a ta Madina kusan idan ya dawo masallaci kullum haram sai yanzu wannan ɗalibin yana cewa hudais bai da zadun wannan yana cewa wannan bai da sadun wannan yana cewa bai da sirin yace shi dai da yake ba ɓangaren sa bane sai ya shi za ya ce musu komai an gane ko to maganan da ya faɗa gaskiya ne ilimi ne wanda yake mai wahala sosai ilimi na tajwidi saboda da yanda kake ka komo da yanda kai karatu wani sai ya ce ma akwai gyara a ciki ina fata wazi to saboda haka dalilin da yasa na kawo muku waɗannan littattafai da abin da ya shafi bayanai a kansu da kuma sunayensu domin kusan cewa ilimi ne mai fadi kada mutum yana karanta littafi ɗaya ko biyu ya ɗauka cewa ya zama babban wani Ibn Taymiyya ko wani mukur ko wani Sheikh Sayyid Amir Sayyid Usman shikenan ya naɗa ƙafansa ya buɗe kawai shi koyarwa da su la ina fata wazi to saboda haka shi ɓangaren ilimi da'iman jimo ka samu wanda ya tsara ta yi tawazu ka karɓa a hannunsa har yau mu muka samu wanda ya fi mu a sanadi ko a alal asani a qira'atu muna karatu hannunsa ina fata wazi to wannan shine sunna na ilimi har mutuwa ne min al-mahdi ila al-lahad ɓangaren riwaya na qira'at da ɓangaren riwaya na hadisi haka magabata suka kasance akan sanadi ɗaya kawai ko akan hadisi ɗaya sai wani ya yi rihla daga gabas zuwa yamma saboda hadisi ɗaya ko saboda riwaya ɗaya ko sanadi ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zamana maqbuli gare shi wanda kuma muka yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai tambayoyi yanzu za mu buɗe kofa sai in sha Allah wa alaikum assalam a shekaran da aka haife shi mun ce wasu malamai suna tsayawa a shekara ta 1100 an gane ko da 60 da wani abu su tsaya amma na ce a binciken da nai da binciken da na karanta shi ne 1169 akwai wanda suke kawowa da tara ɗin na na ba su wazo ba a wannan tambaya ce mai muhimmanci tambayar da yake shi ne akwai hikima da ya sa waɗanda suka yi rubuce-rubuce sai ka ga sun haɗa tofa da jazariya a wuri ɗaya sannan na biyu akwai manzomai da dama wanda ba su yaɗu ba a san su ba ko meye hikimar haka ko dalilin haka ansa na tambayar gaba na biyu cewa me yasa sauran manzomai ba su watsu ba zan fara a kanta farko ilimi da kuke gani ilimi albarka da kuma wasa gurgurar tsoron Allah mutum da ikhlas sai kaga Allah ya sanya masa albarka a ni a karatun sa yanzu kamar shafiyya kaga akwai wanda suke rubuce da dama akan manzuma ta shafiyya kafin al-imam shafi amma ba san su ba malamai suke cewa idan kiga WhatsApp littattafan da mutum ya rubuta littafin sa ya wasu to wannan yana nuna ikhlasinsa ikhlasi shi yasa dimo mutum zai abu kullum in zaka ko littafi zaka dauka ka tafi karatu makaranta babban abin da zaka sanya a zuciyarka shine tsoron Allah cewa zan tafi wannan karatu domin Allah subhanahu wataala ba domin a yabe ka ba ba domin a ce kai wannan babban malami bane ba domin a dinga nuna ka da yatsa ba ana wannan daktawani ne ko wannan allama ne ko wannan kaza ne la 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 idan kai haka to zai kasance mutum bai je neman ilimin na atar ne ba da Allah subhanahu wataala kuma ko ka sami shi ba ka gyara riya ba sai ka albarkacin sa ka sani to idan ka ga abubuwan da mutum yake wallafawa ko yake koyarwa suna wasuwa wannan yana nuna ne albarkan da Allah subhanahu wataala ya sa ma ilimin sa kuma yana nuna tsoron Allah da sarri ikhlasin sa shi yasa magabata za ga mutum in zai yi rubutu wani sai yayi sallah raka'a in zai rubuta littafi ko da ran da zai zo ya rubuta ko hadisi ɗaya zai rubuta ko layi ɗaya zai rubuta sai ya ji yayi sallah raka'a biyar wa Allah ya sanya ma wannan abinda zai rubuta ikhtabin albarka kuma ya sa ya zama kafin ne gare shi kada ya sa zai yi wannan abu domin ya ciyar da mutane kamar yadda Imam Shafi'i ya ce al-ijli min at-tasmi'i qawlan wa qawlan ka tsare ni daga rubuta wannan littafi domin a yabe ni kake zama mai son yabo a rayuwarka ina fata an gane Imam Shafi'i da ire-iren wannan kana karanta tarihin su za a ga a rayuwa a yini gabaki daya maganar su ana iya kididdigewa a ce kalman da ya bai wuce 100 ba ko kalma 100 a yini gaba daya a bayan Allah ba sa magana duk wanda ga yana yawaita magana to yana da matsala mutum magabata za ka ga maganar su ne shiru za ka ga su sai abin da ya zama babu makawa sai sun yi magana suke magana akan su amma ba mu ba yanzu furfur wani ma da ƙarya da gaskiya duka wani ma zai zo yana yi ne domin a dinga dariya wa iyadu billah ina fata an gane to saboda haka wannan yana nuna farko bayan Allah ne ikhlasin su da albarka da Allah ya sanya wa mai ma rayuwar su tunda akwai ire-iren sura iya da muka ce na al-Imam al-Khatani kaga tun 300 da wani abu aka yi amma Allah bai bayyana da ita ba sosai ina fata wazi so muna roƙon Allah ya sanya mu abinda muke mu ma albarka ya sa ya zama na mafakkar gare shi ya sa mu dinga yi domin shi sannan gaba ta biyu kulfa da jazariya yanzu waɗannan mandomai da za mu karanta wanda ya ƙoƙari ya fahimci tsufa da jazariya to za ka ga dukkan sauran manzuman kamar daɗi suke ƙari suke a kan waɗannan kaɗan ne daga ciki sai waɗanda suke ire-iren su a risala a kan kalla da bala da kuma wanda suke a kan ƙasul munfasil da sauransu amma za ka ga dukkan abubuwan da suka jazariya da tsufa suka ƙunsa sai su kuma su zo su ɗan ƙara a kai haka suka je sai su ƙara akai in banda wanda suka gabace su da ire-iren su al-Imam al-Khatani to shi yasa ga wanda ya kana tsufa da jazariya sauran in aka zo kai ana mai zai ga kamar cin tuwa ke cewa ko kawai kamar ana bashi abin nan ne zai ga cewa kawai ɗan ƙara-ƙara ne kaɗan kaɗan to shi yasa malamin suke haɗa su wuri ɗaya wato kamar su ne umda ma'ana kamar su ne idan ka karanta sauran za su zo ma da sauƙi insha Allah ta'ala in ba wanda suka gabace su ba kamar yadda muke bayani nan ina ga za mu tsaya saboda lokacin sallah ya yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abinda muka tsara albarka kuma ya sa ya zama na karɓe gare shi wanda kuma ya yi kuskure da ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته